Babasuda Sarki Labari.
Wata waya ta sama da naira 300,000 da aka yi fashin ta a nan Kano, aka kuma yi safarar ta zuwa Abuja, an yi tirakin dinta.
Akwai kuɗi a juna naira 400,000 da naira 50 a kama da su. A lokacin waye gari dama da ran Lahadi ne, ina da burin ran Monday da safe in je a yi mun transfer 4,000 naira tura iyali na.
To koya aka kare? Wani da ya tsayawa wani mutumi da ake zargi da damfarar kuɗin zuwa aikin haji ya kare a gidan kurkuku.
Mutum yake wai yanzu bai kawo kuɗi ba sai kulle ya kai gidan fursuna kwarkwato. Na zauna sha wahala, amma akwai Allah baban jiji ban afe musu ba.
To ko ina wanda ake zargin? Ita kuwa wata akuya mai kokari ta haifi ‘ya’ya biyar, kwatsam kuma sai ga wata ta juya goma rigis a lokaci guda, kuma a nan Kano.
She wani kan ya kuma fitowa ba ta haihuwa sai wannan kan ya zo ya haɗe ta zubo da su zagwar haka. She wannan yayi nan, wannan yayi nan.
To likitocin dabbobi dai sun yi martani akan wannan al'amari. A bangaren zawarawa kuwa,
saboda uwan mijin nan nawa tana da sa ido sosai, komai akan idan ta za a yi, duk abin da mai gida ya kawo naman miya sai dai a kwashe duka a yi mata miyar ta daban.
Ku dakace mu.
Shakka babu, a El Samat komai na mata ne, domin mata su ne tushen rayuwa, mata malaman al'umma, mata hasken rayuwa, mata iyayenmu. Idan babu ku babu gida, mata a dangari. Ohoho, ina mata masu son cancanta ado don burge mai gida, ina mata masu son kece raini a gidan biki, ina mata masu son zama taurari wajen caba ado a tsakanin mata masu ji da kansu. Ku kasance a rukunin kantunan El Samat da ke shaƙe da galla-gallan atamfofin Nigerian Wax, Diamond, Classic, Cote d'Ivoire, Brilliance, Attitude, Fida Touch, Chicken Baby, Dolce, Pattern Holland, Swissless, Swiss Atampa, Swiss Cutting, Swiss Boil, the several leshika da materials da suka dace da kwalliyar zamani. Abin sha'awa dagwas dagwas. Domin kada a ba ku labari, rukunin kantonan El Samat sun fara daga lamba 8 Unity Road, lamba 83 Layin Jallaba, da lamba 1 Amana House, da lamba 1 Ibrahimawa kan titin IBB, duk a kasuwar kanton Kwari. Sai El Samat dake Ado Bayar Mall, da kuma El Samat dake gidan marigayi Sheikh Khalifa Isa Karabiu, titin Ibrahim Tayo, a kanan Dabo, Nigeria. A kantonan El Samat da karamar riba muka dogara da neman alba.
Mai sauraro, bakon da babu sallama aka ce mugu ne sai idan ta baya hauro, kuma mutun da ba muguntar a gare mu ta kofa muke shigowa ido na ganin ido. Mu kuma ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ibrahim Abdullahi soran dinki ne ke farin cikin sake marabtar ku ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda, wanda bisa al'ada mukan faro da karatun labarai, inda a yau Tijjani Adamu zai karanto mana su.
Wani malami a Jami'ar Bayero da ke nan Kano, Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, ya yi kira ga 'yan siyasa da su rinka bibiyar tsarin demokradiyya a duk lokacin da za su aiwatar da wani tsari. Da yake ganawa da wakili Muhammad Rabiu Ja'in, Dr. Dukawa ya kuma ce kamata ya yi duk wanda zai fito neman shugabanci to ya tabbata ya karanci tsarin demokradiyya. Majalisar Dokoki ta Jihar Kano ta amince da gyaran ƙudurin dokoki guda hudu, wanda suka hada da dokar aikata laifuffuka da samar da ruwan sha da kuma gyaran dokokin makarantar kimiyya da fasaha tare da harkokin lafiya. Shugaban masu rinjaye na majalisar Baffa Babbadan Agundi shine ya tabbatar da hakan jim kadam. Bayan kammala zaman majalisar da ya gudana, ya kuma ce da zarar gwamnatin jiha ta sa hannu a kai za su fara aiki nan take. Wakiliyar mu Khadija Isaac Muhammad ta rawaito mana cewa majalisar ta kuma dage zaman ta har zuwa ranar 3 ga watan Yuni.
To daga karatun labaran dai sai kuma sakonnin ra'ayoyinku waɗanda kuka turo kan jigon rahotanninmu na jiya, wanda ya kalli batun yanda wasu mutane suka yi wani matashi walawala, suka raba shi da wayarsa ta hannu har ma da kuɗaɗensa. Me ken da yake ganin sun bashi, ƙarshe ta koma sol ɗin takalmi. Jakada Nasir Khalid Abubakar dai shi zai karanto ra'ayoyin.
Za mu fara da saƙon Abubakar Idris Lage, inda yake cewa aminu Allah ya mayar maka da alkhairi, masu damfara kuma Allah ya tona asirinku amin. O ke duniya, Allah ya raba mu da sharrin 'yan damfara, da fatan al'umma za mu kiyaye gaba. Saƙo daga Rahama Musa. Salam Baba Suda, ni dai ina kira ga mutane a daina siyan waya akan hanya. gara ka je kasuwa ko dan kaucewa da na sani. Sako daga Halimatu Sadiya. To jama'a, sai mu yi hatara kuma ƴan damfara, Allah ya shirye ku. Sako daga maman Afnan Sauna Jambulo. Baba Suda, aikin ku yana yin kyau. Matashi kuma, Allah ya mayar maka da alkhairi. ƴan damfara, Allah ya sa ku gane gaskiya. Sako daga Amina Suraji Sani Kura. Masu sakonnin fatan alkhairi da ma wanda lokaci bai bamu damar karanta nasu ba, mun gani muna godiya. Allah ya bar zumunci.
To sannu Nasir, kuma jigon rahotannin mu ne wadin ma mai batun al'amarin wayar ne. Amma fa sai dai a wannan karan za mu kalli yadda aka yi safarar wata waya mai tsada ne ta sama da naira 300,000 zuwa birnin tarayya Abuja bayan da aka yi fashin ta a nan Kano. Karshe kuma aka yi tirakin dinta, wani mai gida ya fada a ciki, magidancin dai dan garin Kabo dake nan Kano. A cewar sa an yi masa tallan wayar ne can a garin Ajabu dake birnin tarayya Abuja, inda yake sana'ar siyar da gilasai. Bayan kuma ya duba wayar wadda kudinta a sabuwa ya kai naira 320,000, sai ya siye ta naira 90,000. Sai dai fa wannan cinikin yana da baba da yawa, ba rasit din siyanta a sabuwa kuma ba kwali, sannan kuma babu takardar shedar wannan ciniki. Shi dai kawai ya siya ya biya, an tishe kuɗi an irga, ya kuma karba abarsa ya tafi yana ta sabgoginsa da katuwar waya mai tsada. Ashe ashe fashinta akai tun daga nan Kano aka kai ta Abuja. Su kuma jami'an tsaro suna ta tirakin wato bibiyar wayar har ta kai na'ura ta faɗa musu cewa wayar tana Abuja a guri kaza. Bayan kuma sun je, sai aka samu wayar a tare da shi yana ta dangwala mata yatsa. Sharaf suka dakume shi, daga nan kuma sai suka yo Kano da shi. Suna kuma kammala bincike sai suka gurfanar da shi a gaban kotun magistrate mai lamba 30 ƙarƙashin mai shari'a Awwal Yusuf. Kuma tunda ya auna arziki bai fada zargin fashi da makamin ba, sai ya tsaya a mai siyan kayan sata, inda ana zuwa ya amsa laifin nasa. Ita kuma kotun ta ce to a dawo da shi ranar 10 ga wannan wata na Mayu domin ɗaukar mataki na gaba. Jim kaɗan da yi bayan fitowa daga kotun, mun tambaye shi shin ko yaya yake kallon wannan ciniki wayar 320,000 ta koma 90,000.
Ni da madalin da isa na siyasa, saboda na ga mutum yana da shago kuma muna tare shi. Kawai dai wannan abu kaddara ne tunda ba sana'a bane. Gaskiya ina jan kunne dan ne yanzu, ko da kanina ne a yanzu yace mun zai sayi mun da waya, muna uwa ɗaya da shi, uba ɗaya da shi. Wallahi ba zan saya ba in ba rasi.
Ya kuma ce shi babbar damuwar sa ma halin da mai ɗakin sa take ciki, tunda dai yana da iyali.
Ina da iyali, ina da mata, ina da yaro tun shi goma sha shida, kuma tana da ciki na wata 5 a yanzu haka, san ma ta wata 6. To ni babbar damuwa na halin da iyali na suke ciki, wallahi ba wai halin da nake ciki ba, saboda haƙin sa yana kaina. Dole ne in duba haƙin su, ba wai ni halin da na shiga ciki ba. Na san jarabta tunda ni namiji ne, kuma dan adam ne, na san kaddara. Duk wani hali da zaka shiga, wani bai iya fitar da kai sai dai Allah. Akwai kuɗi a juna naira 400,000 a kama ni da su. A lokacin waye gari dama da ran Lahadi ne, ina da burin ran Monday da safe in je ayi mun transfer 4,000 naira tura iyali na. Sai Allah ya kaddara mun wannan abu.
To sai mu ce Allah Ubangiji ya raba mu da irin wannan mummunar kaddara mara dadi. Kuma kalubalen masu siyan waya da sauran kaya babu rasid ba shaida, sai a kiyaye ko a samu kiyayewar Ubangiji. Kuma wannan shine jigon rahotannin namu a yau, wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya 08091449 sai kun aiko. To kafin mu yi nisa da kotun, bari mu sake ratsawa wata kotun ta magistrate mai lamba 12 ƙarƙashin mai shari'a Rakiya Lami Sani. Kotun da a baya muka taɓa rawaito muku labarin wata tsohuwa 'yar Maiduguri wadda ake zargin wani ya damfare ta miliyoyin kuɗi da sunan wai zai kai ta ƙasar Saudiya. Karshe kuma tsawon shekaru ya bar ta a nan Kano ba Saudiyar, kuma babu kuɗin nata, dole sai yawon bara take yi. Tun a wancan lokaci dai aka nemi wannan mutumi aka rasa, su kuma ƴan uwansa suka ɗauki lauya. To a wannan karan dai lauyan wanda ya tsayawa, wanda ake zargin ya ci kuɗin, sun rubuta yarjejeniya ƙarƙashin kulawar kotun cewa zai kawo mata uwar kuɗinta naira 2,250,000 tun a ranar 19 ga watan 2 wato Fabrairu na wannan shekarar da ijima da shudewa. Kuma sai gashi har ajiya 29 ga watan 4 da aka dawo kotu basu ba ta kudaden ba, kuma wani abun mamakin sai shi wanda aka yi alkawarin da shi yake cewa wai ai wanda ya ci kudin yana nan, inda kotun ta ce to dama shi ya boye shi kenan. Sai shi kuma ya kada baki ya ce tafiya ye, amma yanzu ya dawo. Dan haka kotun ta ce to tunda shi ya tsaya masa a tsare mata shi, su kuma sauran ƴan uwansa su kawo shi, albashi sai ta sallame shi. Jim kaɗan da yi bayan fitowa daga kotun, mun zanta da wannan tsohuwa Aisha Abubakar ƴar Maiduguri, wadda ta ce dama ai bakin su ɗaya da wanda ya tsaya masa ɗin.
Ice zai kai musu da ya karba kudi, yanzu shekara uku ya za kusa. Mutum yake wai yanzu bai kawo kudi ba sai kulle ya kai jinan fursuna kwarkwato. Mu a cikin wahala, a cikin tausi, na zauna sha wahala, amma akwai Allah baban jiji, ban afe musu ba.
Domin da yi kokarin zantawa da wannan mutumi da ake zargin bakin su daya tun gabanin jami'in gidan yari Ibrahim Mukutar Kwaru da masu taimaka masa Salisu Ashiru Daurawa da Faruk Aluho Toro su ingizake sa zuwa gidan na kurkuku, amma sai ya ce ba zai magana ba. To tsuntsun da ijaruwa dai ai shi ruwa zai doka. Kuma wannan labari yana ɗaya daga cikin labaran da muka sanya muku a shafinmu na Facebook tun gabanin mu kawo muku shi, inda al'umma bila adadin suka bibiye shi, wasu kuma daga ciki suka bayyana ra'ayoyinsu, inda Ibrahim Muhammad Gwarzo da Abdullahi Kabiru suke cewa tofa ana wata ga wata duniya kenan, Allah ya kubutar da shi a mu. Shi kuma mamman Gwanasara Kirobo cewa yayi Allah ya kyauta, tab chakwakiya kenan a ra'ayin Mukutar Iliya Faragai. A ra'ayin Abubakar Ayuba Mahangi da Ayuba Adam Meyaki da Murtala Hamisu El Yakubu da Rufaya Hassan Bena cewa suka yi Allah ya kiyaye mu baki daya ya kuma kyauta gaba a mu. Shi kuwa Abdurrahman Yama Audu, wanda da shi ne za mu karkare ba dan ra'ayoyin sun kare ba sai dai saboda lokaci, cewa yayi to ai dama kowa ya ce zai goyi bayan ƙarya wata ran ƙaryar da shi za ta rufta. Allah ya tsare mu daga aikin da na sani a mu. Kuma kuma za ku iya bibiyar shafin namu na Facebook Dala FM Kano 88.5 domin ku ga irin labaran da muke sanyawa gabanin kawo muku wannan shiri, har ma ku bayyana ra'ayoyinku a kai, ko kuma ma ku saurari shirin baki daya har ma da tashar kai tsaye a shafinmu na yanar gizo www.dalafmkano.com. kuma da haka za mu leƙa ofishinmu na kasuwanci.
Mata ga hamshakin dama na maraba da ku, bisa jagorancin haɗakar ƙungiyoyin kasuwanci daban-daban da haɗin gwiwar ƙungiyoyin mata, inda ake gayyatar dukkan mata zuwa bita na musamman da za a fayyace muhimman dabarun haɓaka hanyoyin samun kuɗaɗe domin mallakar jari ga mata a faɗin Najeriya. Za a yi bitar ranar Alhamis 2 ga wata da Juma'a 3 ga watan 5 na Mayu shekarar 2019, wuri K Suites Hotel dake lamba 21 Titin Race Course Road, unguwar Nasarawa GRA Kano, da ƙarfe 10 na safe a kullun. Dan ƙarin bayani a kira 0803501353. Nasima Nawo, working together to remove financial constraints on women entrepreneurs.
Kai ni kan yau naga ta kaina, waya kullun sai ci min kuɗi take kamar gara. Na sayi data dan shiga yanar gizo, ban yi komai da ita ba, zud an zuke kamar iska ta kwashe karmami. Na kai korafi, an ce waye daga layin wayar da nake amfani da shi ne, dan haka ni kan kawai na gaji.
Shakurin minka aboki na, aika ta faran kamfanin nan, wato Qatar MS Group of Company ya bude muku wani mashahurin waje da zai share muku hawaye ta hanyar ɗaya daga cikin kamfanonin sa mai suna Yau da Gobe Communication MTN Data Partner, tare da haɗin gwiwar kamfanin MTN. Wannan company shahararre ne ta wajen samar muku da layin wayar MTN mai karfin network, sannan kuma suna register line, wato idan ka siya nan take sai ai maka register.
Sannan akwai waya ta naira 8,000 da zarar ka siya zaka samu kyauta ta SIM da kuma naira 500 domin ka sai data.
Kamfanin sun shahara wajen dawo muku da lambobin ku na sirri ta hanyar yin amfani da na'ura mai kwakwalwa, wato PUK retrieval. Kamfanin yana sayar da wayoyin hannu masu karfin network akan fasahar 3G da 4G, suna yin swapping din layukan waya waya da saida katin wayar turawa ta hanyar tsarin BTU.
Kamfanin yana saida data don shiga yanar gizo, sannan ya kawo muku tsarin Pestilin.
Wannan kamfani yana yin SIM upgrade, wato daga darajar layin wayar sadarwa daga matakin 2G, 3G zuwa matakin 4G. Zaka same su ne a opposite tashar rijiyar Zaki, kusa da layin gidan Malam Ibrahim Kalila, ofishin su mai lamba 416 kan titin Gwarzaro dake Kanan Dabo. Ko ka tuntube su ta lambobin wayoyin su kamar haka:
0803 02 0776 ko kuma 0803 02 0779.
Yau da gobe MTN Communication Data Partner, muna da shahararrun ma'aikata don share muku hawaye.
To madalla, yanzu kuma sai garin Tsamawa dake karamar hukumar Kumbotso, inda wata akuya mai kokari ta haifi yaya biyar, kwatsam kuma sai ga wata ta juya goma rigis a lokaci guda. Kuma jakadun Baba Suda Tijjani Adamu tsohon ango da kuma sabon ango Abubakar Sabo sun yi kokarin zantawa da mai jego, amma sai ta kama zara ido ta nemi su kuka, dan haka ne suka yi mata afuwa. Tunda dai ta yi kokari ta juya biyar lamarin da ba duk mace ba, dan haka suka zanta da mai wannan akuya.
Tayi da naga ta haifo guda daya, ta ko za ta haifo ni she kai guda daya i fito, she wani kai ya kuma fitowa, bata haifo he wannan kan ya zo ya hade guda biyu, he ta zubo da su guda biyu zagwa haka. Tayi da naga tana karza kasa, ashe za ta dado wani ya zama hudu, she ta haifo guda daya, fado wannan da mahaifa ta fito, ashe wani dai na cikin riga cikin mahaifar, she na sau 30 na ce bayan Allah kyauta Allah, din mai dabba ko kaza ko akuya ku dinga daraja awaka kuna daraja kaji.
To sai dai ko da jakadin namu suka tuntubi likitan dabbobi Abdurra'uf Umar Gadama, sai ya ce akwai wadda ta haifi goma ma, kuma shi ne ya karɓi haihuwarta. Hasali ma ya zuwa yanzu bai kai ga sallamar ta ba, saboda ta sha wahala. Har ma yake cewa ita ma wannan da ta haifi biyar ya kamata a kai ta gurin likita domin duba lafiyarta.
Gaskiya ne, domin har yaya goma kamar irin dan adam ne, tunda ita ma mai rai ce, ita ma ta haifi yaya 1 2 3 4 5 6, kaga wannan abin alfahari ne wanda ya kamata a dauke ta a kai ta veterinary. Anan ne za a je a tabbatar da lafiyar yayan, sannan a tabbatar da lafiyar ita ma uwar.
To jakadin labarin tsohon ango da sabon ango, kuma muna yi muku addu'ar a samu irin wannan a gidajenku, amma fa idan kun fara kiwon akuya. Anan kuma yayin da ake bikin ranar ma'aikata a fadin kasar nan, su kuwa wasu ma'aikatan kamfanin VSB da ke Calawa tutsin aikin suka yi, inda suka gudanar da wata zanga-zangar lumana da sanyin safiya a kofar kamfanin, saboda matsalar biyan kuɗi, wanda daga bisani aka rarrashe su cewa su koma aikin za a warware matsalar, kamar dai yadda wasunsu suka shaida a ganawarsu da jakada Abubakar Sabo.
Muna aiki baka san nawa ne salarin ka, in kai magana du'a dimin an ce an hana shiga, in ka zo ka samu sifa bai zo zai ce an komai an komai yana zuwa, to wani ma za mu kai gara. Muna buƙatar gwamnati ta taimaka mana, ta kawo mana gyara a zuwa kafa mana yuniyar, mun mu san matsayin mu kawai wannan, kuma duk wata za su yanka mana, baka da hanyar da za ka yi magana.
Akwai kuɗi da ake cira albashinmu, bayan mun yi shekara uku za a bamu wannan, to muna nan fiye da shekara uku, akwai masu shekara shida har yanzu ba wanda aka bama wannan.
Jakadan namu dai ya tuntubi shugaban sashen kula da ayyukan da mutane suke yi a kamfanin bawai na injina ba, Abubakar Garba, wanda ya ce akwai alkawarin warware wannan matsala, sai dai bai bari an naɗi muryarsa ba. To sai mu ce Allah ya sa a magance matsalar, amin. Tunda dai koda a bikin ranar ma'aikatan a nan Kano, mun jiyo shugaban kungiyar Kwadago Comrade Kabiru Ado Minjibir da yawun gamayyar kungiyoyin Kwadagon, yana kokawa kan matsalolin danna haƙƙin ma'aikata a wasu kamfanoni, inda shi ma gwamnan Kano ya ja kunnan kamfanonin. Har ma muka jiyo ma'aikatan suna waƙar gwagwarmaya da yaren Turanci.
There is victory for us in the struggle for our men. First, there is victory. This is the way to the Africa. The struggle, great Nigerian worker.
Waƙar ƙungiyar ƴan Kwadago masu gwagwarmaya kan neman kuɗi da neman ƴanci. Su ma dai ɗaliban jami'ar Yusuf Mai ta Masile, waɗanda suka yi zanga-zangar lumana a jiya don fitar da ‘yar uwarsu ɗaliba daga kurkukun ƙasar Saudiya, har ma ta samu fitar tun a jiya. To a yau sun yi taron addu'ar godiya ga Allah. Kuma jakada Abba Isa Muhammad ya samu tsaraba daga taron addu'ar.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin.
Maqsudin shirye taron wannan addu'a shine mu nuna godiyar mu ga Allah madaukakin sarki da ya fitar mana da 'yar uwan mu daga cikin halin da take ciki, wato Zainab.
An yaba da aikin dalibai. To anan kuma wani boka da ake zargin ya kware wajen zubarwa da mata ciki ne ya fada hannun hukumar Hizba. Jakada Abubakar Sabo shine da cikakken labarin.
Tumin mai suna Muhammad Rabiu, mazaunin garin Nasarawa Kofa dake karamar hukumar Bebeji, ana dai zargin sa ne da yi wa mata aiki wajen zubar musu da ciki kamar yadda ya tabbatar da bakin sa.
Ana ba su rubutu kuma sannan akwai magani da za a hada ba su in suka je gida su faɗa shi da su. Ni ɗaya nayi kuma ɗaya mai nayi kuma tun da aka yi min wa'azi aka ce in daina ce na daina, sai Allah ya kawo wannan in nemi alfarma kuma nace to shikenan, dinda ka kawo kanka zan share maka hawaye.
Malama Zarau Muhammad ita ce mataimakiyar komandan Hizba bangaren mata. Tace kasancewar wannan shine karan farko da hukumar ta dakuma mutumin za su duba yiwuwar matakin da za su dauka a kansa.
Yana zubar da ciki da wani abu da yake bayarwa mata su cusa tofar jini zai balle ciki zai fado ba a kwana in dai aka cusa wannan abu. Ya dade na yamma kamar yadda ya bayani ya ce bai fi sau biyu yayi ba, ya daina ma tuntuni ya tuba. Idan bannarsa ba ta yi yawa ba kamar yadda ya nuna, to darajar mai iyali ne mata biyu da yara, bangaren guidance and counseling sai ya yi aikinsa. Muna fata ya shirya.
Allah ya Abubakar Sabo, Baba Suda.
An gaida sabon ango kuma daga shalkwatar hukumar Hizbar za mu leƙa fannin zawarawa, inda wata mata ta karo da uwar miji mai tsanani. Ƙarshe uwar mijin da ƙannan mijin suka haɗe matakai suka tsangwame ta har sai da ta koma bazawara. Ga dai jakadiya Asma'u Sadiq Bebinayi cikin tattaunawar su.
Saboda uwan mijin nan nawa tana da sa ido sosai, duk abin da mai gida ya kawo namu na gida gaba daya, to sai ta ce ita sai dai a kwashe mata girkin ta daban, naman miya sai dai a kwashe duka a yi mata miyar ta daban. Sannan tana da ya bazawara, sannan ga saurayi da an ce an yi sallar isha'i miji ya dawo zai je kunna injin, yana bude kofar sa tare za su shigo da shi. Yana shiga za a zauna a kunna kallo, anan za a ci abinci, anan za a zauna a kama kallo har wajen karfe 1 dare, anan za su yi bacci ba yanda zan kuma baka isa nuna ranka ya ɓaci ba. Shi ma mijin ba so yake ba ɗan, amma da ke mahaifiyarsa ce bayan da zai.
To amma kun taɓa zama tsakanin ke da shi da ita da kuma iyayenki?
An zazzauna, saboda idan na je gida na faɗa sai a ce ai saboda ina da yara in haƙura dole ya bayan da zan yi. Ita kuma an mata magana ta ce ita haka tsarinta yake. Shi kuma ɗan wani zubin za a yi magana sai ce ai haƙuri kan ran mahaifiyarsa ya ɓaci, shi yana so ya lallaɓa ta ne sa rabu lafiya.
To menene asalin abin da ya kashe auren dai?
Wannan ƙanwata sa bazawara ce ta samu miji za ta aure, shi kuma ba shi da halin da zai kama gida. To shi ne sai mahaifiyarsa ta ce wai ni in tashi daga ɗaki na ciki da rumfa ƙaramin ɗakin da ita ƙanwata ta take bazawara, ni in zauna a ciki. Ita kuma mijin nata waye zo ji wani kwada saboda Allah bai wa Allah. Ya za a yi a ci ƙanwan miji ta zo gidan wanci ta ce anan za ta yi aure. To ni kuma kawai kana nuna ban yadda ba, da kana aka samu matsala ta ce wallahi sai dai a sake ni. Ni kuma sai na ga rabota amma ta fa alheri.
To yanzu idan ya ce misali zai mai da ke, kina ganin cewa zaki koma?
Ai ba ta daina halin ta bai wa Allah. Kawai ai haƙuri yara Allah ya raya su.
To daga fannin zawarawan sai kuma fannin mu na lafiya, inda a wannan karan Jakadiya Isra Ismail ta haɗa mana rahoto na musamman akan azumi da cutar olsa.
Gyamban ciki, wanda aka fi sani da olsa, ciwo ne da yake kama mutane sakamakon canjin lokutan cin abinci, kuma akasari ta fi haddasa ciwon kirji, ciki da haƙarƙari. Sai dai idan olsar ta yi tsanani takan hana mutum yin azumi ko kuma ya yi shi rabi da rabi. Mun tattauna da wasu daga cikin masu wannan ciwon na olsa. Shin ko ya suke yi da azumi?
Idan azumi ya kama ina yi kamar sau biyu a jere, a na ukun ba zan yi ba saboda idan ne ina shan wahala sosai, wani zubin ma indai na takurawa kaina zan yi, to fa gaskiya ba zan yi kai azumin nan ba sai dai in karya shi.
Dan ina samun matsala sosai, shi yasa kawai ba na yi gara na siya.
Ina yin azumin nan amma duk ran da ta motsa min ina tsayawa in sha magani in huta sai in dora in ci gaba. An dora ni akan magani, idan an sha ruwa da sabo ina shan magani, shi yasa ba da ba ni wahala sosai.
Dr. Ibrahim Aliyu Umar jami'in lafiya ne da ke aiki a ma'aikatar lafiya a nan jihar Kano, ya yi mana bayani akan azumin masu ulsar tare da shawarwari a gare su.
Da aka ce mutum yana sahur, to ya sahur ɗin sakankari kuma ya ci abincin da ba zai iya ba shi matsala ko ya illata shi. Nan zo buɗe baki, mutum ya duba abincin da zai ci musamman kayan marmari da 'ya'yan itatuwa wanda suka taimaka wajen hana samun matsaloli ga masu ulsa. Mutum ya tabbatar cewa ya ci wannan ba wai kawai da an shara, mutum ya riƙa narka abinci masu nauyi da kyau kafin ma ya fara azumin ya je gurin sai ya duba shi ya masa bayani mutane game da yadda yake ji ya kone mushawarori cewa shin likita yayin da nake ji ga kuma abin nake amfani da shi.
To ko mai musulunci yace ga azumin na masu ulsar ga abin da Malam Umar Mukutal Sharade yake cewa
idan mutum yana da wata larura ba ma mai shan azumi ba ko mai ciwon ulsa ko wani ciwo dai wanda idan kai azumi zaka cutu to musulunci addini ne mai sauki sai ka sha ka ciyar ka dukkan wanda ya zama yana da larurar da ya zama idan yi azumin zai cutu kuma ya zama likita ya bada umarnin kada in yi azumin zai iya cutuwa fatibi ne yace ya sha
lafiyar dai a bar soti kuma kula da lafiyar aka ce jari ne Isra Ismail Zubair Baba Suda
to masu larurar ulsa sai a kiyaye tunda dai shi musulunci dan sauki ne sai dai kuma fa kar a fake da cutar ulsar a rinka kin yin azumin idan kuka yi haka ubangiji yana kallon ku to duba da lokaci mai sauraro tilas ba hakuri ba za mu ja labalan shirin a daidai wannan lotu a madadin Bahari Isa wanda shine Isa da ni da ku sai abokan aiki ɗan biyar sarakan zazu har da taimakon Ma'azu Musa Ibrahim ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi soran dinki nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.